لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin al-Imam al-Bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan yammaci na Laraba, yau 4 ga watan Dhulqa'da, hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439, wanda kuma ya zo daidai da 18 ga watan 7 shekarar miladiya ta 2018. A wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib, wallafar babban malamin nan Al-Imam Al-Allama Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na nawa, wannan shine darasin mu na 90, idan inda muke cikin bayani akan azkarul istiftah, zikirin da mai sallah yake yi na buɗe sallarsa bayan ya yi kabbara harama kafin ya fara karatun Fatiha. Kamar yadda muka ce, sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ya buɗe sallarsa da zikiri wanda aka rawaito daban-daban daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kuma wannan ita ce maganar mafiya yawan malamai ta ce maganar mafiya yawan malamai shi malamai magabata sabanin al-Imam Malik, wanda yake ganin karhancin haka. Hadisai da dama sun tabbata wanda suke nuna sunniyar shi wannan zikiri. Karatun da ya gabata mun karanta hadisin Abu Huraira, wanda shi ne asahhu ma ruwiya fi hadha al-bab, hadisin Abu Huraira wanda yake cikin sahihul Bukhari da Muslim. Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal maghribi hazwa farshi. Sada mun karanta hadisin Jubair ibn Mut'im, wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana salla ya ce Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila har sau uku, sannan ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Sana hadisin Aisha da Abu Sa'id al-Khudri cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam kana idha istaftaha as-salata qala subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Wanda wannan hadisin an rawaito shi mawqufan ala Umar fi sahih Muslim, cikin abinda aka ji daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Hadisin muna yau shine hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idha qama ila as-salati qala wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana min al-mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تبارك وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا شيني أبندا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يكي تيوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذا قام إلى الصلاة إذن يتاك الزوى بسلح قال يكتشي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا na fuskantar da fuskata ga wannan da ya kage halittar sammai da ƙasa hanifan ina mai karkata zuwa ga gaskiya wa ba ana min al-mushriki kuma ni bana daga cikin masu shirka inna salati lalle sallata wa nusuki da ibadata wa mahyaya wa mamati da rayuwata da mutuwata lillahi rabbil alamin na Allah ne ubangijin halittu la sharika la ba shi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu da haka aka umarce ni wa ana minal muslimin kuma ni ina daga cikin musulmi Allahumma antal malik la ilaha illa ant ya Allah kai ne sarkin da babu abun bauta da gaskiya sai kai anta rabbi wa ana abduk kai ne ubangiji na ni kuma bawanka ne zalamtu nafsi na zalunci kaina wa ataraftu bi dhanbi na yadda da laifina faghfir li dhunubi jami'an don haka ka gafarta min dhunubaina baki daya innahu la yaghfiru dhunuba illa ant domin yadda al'amarin yake babu mai gafarta dhunubai sai kai wahdini li ahsani al-akhlaq ka shiryar da ni ka nuna min mafi kyawun dabi'u la yahdi li ahsaniha illa ant babu mai nuna wa wani ko mai shiryar da wani ga mafi kyawun dabi'u sai kai wasrif anni sayyi'aha ka kawar min da munanan dabi'u la yasrifu sayyi'aha illa ant babu mai kawar da wani daga kan munanan dabi'u sai kai tabaraka wa ta'alayt albarkatunka sun yawaita kuma ka daukaka astaghfiruka wa atubu ilaik ina neman gafarka kuma ina tuba zuwa gare ka wannan hadisi kamar da yace Imam Muslim ya rawaito shi haka da Imam Ahmad a guri daban-daban a cikin al-Musnad ya rawaito wannan hadisi haka da Imam Nasa'i ya rawaito wannan hadisi Abu Awana Tirmidhi da malamai da dama daga cikin malaman hadisi sun fitar da wannan hadisi hadisin Ali ibn Abi Talib ne wanda Ubaydullah ibn Abi Rafi' wanda sakatarensa maulan annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi ya ji wannan daga wajen sayyidina Ali yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da sallah a wasu ruwayoyi kamar at-Tirmidhi ya ce idan qama ila as-salati al-maktuba idan ya tafi zuwa ga sallah ta farilla haka nan ya zo a cikin sayyid ibn Khuzaimah cewa idan ya tsaya ga sallar farilla haka nan al-Imam Shafi'i shi ma ya rawaito shi a cikin kitabul um idza qama ila as-salati al-mafruḍa ya tashi zuwa ga sallah al-maktuba ta farilla ibn Hajar a cikin bulughul maram da ya kawo wannan ruwayar ta Muslim sai ya ce amma Muslim qayyadaha billayl ya qayyade wato ya takaita wannan addu'a ga sallar dare ya ce a cikin sa ya Muslim har ma ya kara da cewa ya faɗi jawful layl haka nan Shaukani shi ne lil awtar shi ma ya bi shi amma babu wannan wahabi ne babu shi a cikin sa ya Muslim cikin sa ya Muslim bai kawo wani kaidi cewa wannan a sallar dare bane hadisin Abdullahi dan Abbas da za mu karanta a gaba shine wanda ya zo da maganar sallah a kaddare fi jawfin layl hadisin Abdullahi dan Abbas da zai biyo bayan wannan kuma Imam Muslim ya kawo su a tare tana yiwa kamar da Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yake faɗa idan sa ya faɗa kan ruwayar Ibn Abbas ne sai ya ce cewa wannan ruwaya ta alice sai sa sai ya ce a cikin sa Muslim akwai kaidun wannan gaba duk da haka wasu daga cikin malamai suna ganin wannan ya takaita a sallar tadawi sallar tadawi saboda ya zo a cikin wasu ruwayoyi cewa a sallar tadawi daga akwai ruwaya guda daya wanda ta yi bayani sallar tadawi kamar Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad shi kansa ya kayyade wannan da sallar tadawi ga sallar dare yake cewa abinda aka sani al-mahfuzu anna al-istiftah inma ya kana inna hadha al-istiftah inma kana yaqulu fi al-layl shi abinda dai aka sani annabi yana fadar wannan ne da daddare amma sabanin abinda ya abinda Imam Shafi'i yana fifita wannan وجهت وجهي إلى في تات أكل سورا أدو إلى استفتاح إمام الشافعي ينا قلن ونم تتفي قوة النووي ينا تيوى ونا يكا ما تكتكسن تي أتكين سلفة للأتكين كتكسن تي قليمان ومن لمن بأسن شيء أويتا وسأبوه ونسكشا في سلة سبودا لورا دل أكري دا وقتا نسكي من سلة يتي ونم كما تاي كسن تي قوان الليمان باك الليمان باك يوصاك تي الليمان ياشي دا سلة أني كبرا حرما kuma a jiya shiru na tsawon da zai kasance wannan babu shakka zai ja hankalin mutane sosai saboda in karatun sallar da ake bayyana karatu ce zai kuma ya manta karshe ai ta subhanallah subhanallah da shi kuma a gurin sa yana karanto du'a istiftah to shi yasa imamu an-nawawi a cikin al-majmu yake cewa wannan kai ya kasance ga limami yana iya kasancewa ga mutum daya ko ga mamu amma ga liman dan shi ana buƙatar ya tsaita a cikin sallah ba ya tsawaita ba wala ya hal ana iya fadar wannan kamar yanda ake iya fadar sauran addu'o'i azkar da suka zo zamu ga cewa wannan addu'a ko wannan zikiri ya kunshi yabo ga Allah subhanahu wataala da sallama masa cikin sha'adin tauhidi da kaskantar da kai gaba gare shi da neman afuwarsa da gafararsa bawa ya ce wajhatu wajhi na fuskantar da fuskata to wajhatu wajhi na fuskantar da fuskata ana nufin alwajhu ana nufin azzat ana nufin ka to kabdina na miƙa kaina gaba daya lillazi fatara as-samawati wal ardh yani wajhatu zati kullahu lillazi fatara as-samawati wal ardh na fuskantar da kaina gaba daya inma zikira alwajhu lianahu ashrafu ma fi aljasad an ambaci fuska saboda ita ce saboda kome tafi kome tsada a jikin mutum haka ko dukan mutum ake fuska yake kokarin karewa ba wani guri a cikin sa ba saboda nan ne sannan kuma suka ce alwajh anan saboda matafi inda ya sa gaban sa inda ya fuskanta da fuskar sa to yana nuna cewa nan ya nufa da zarar da aka ga ya sa gabansa ya fuskanci guri wannan yana nuna cewa aqada azmuhu ala almashi bi hada sabil ya riga ya yanke shawarar cewa nan zai bi to bi ibada yayin da ya fuskanci ubangiji subhanahu wataala da fuskar sa ya nuna kenan ba zai yi waiwaye zuwa ga kowa ba Allah subhanahu wataala kadai ya nufa saboda haka kalmar wajhatu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ardh take nuna tsantsanta bauta da ikhlasi ga Ubangiji subhanahu wataala inda bawa yace ya fuskantar da fuskarsa zuwa ga Allah yana nufin cewa bautarsa gaba daya ya tsantsanta ta ga Allah subhanahu wataala ba zai hada kowa da shi cikin wannan bauta ba ko zai yi wa wannan bautar ba saboda wani ko dan ya dadada masa ko dan ya munana masa sauraka shi wannan zai yi amma ga annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da ya jawo hankalin mutanansa masu bautar taurari da rana da wata ya nuna musu cewa da rana da wata da taurari ba abin bauta bane karshe cewa inni wajhtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan fama ana min al-mushrikin yace ni na fuskantar da fuskata ma'ana yana nufin yanzu tunda yace bari'un mimma tushriku ni ba abinda kuke bautawa to bari ya nuna musu cewa to waye yake bautawa ya nuna musu cewa Allah kadai shi kadai yake bautawa ko zai taba hada bautarsa da kowa ba sai ce wajhatu wajhi lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan na fuskantar da fuskata ga wanda ya kage halittar sammai da kasa fatara as-samawati ya kage halitta kalmar fatara asalinta al-fatru shine ash-shaq tsaga abu ash-shaq al-fatru tsaga abu war wanda in zai yi zai kera abu kamar wanda zai yi amfani da fata ya dinka jaka ko dinka takalmi ko wani abu to zai yayyaga ta zai yayyaga fatar ya yayyanka ta domin yayi abin da yake bukata saboda haka kamar aikin mai aiki yakan yana da alaka da tsaga abubuwa to daga da aka samu kalmar fatara ma'anan ana nufin mutun ya halicci abu ba tare da ya gani a gurin wani ba al khalqu min ghairi misalin sabit Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicci samai ya halicci kasa ba tare da ya kwaikwaya gurin wani ba ba tare da ya gani ya kwaikwaya ba wadanda za su yi to za su kwaikwaya ne na wani abu wata halitta ko da mutum a ce shi ya fara kirkiro abu a cikin rayuwa to za ka samu wani abu ya galla wani abin ya yi masa jagorance da to tun da abu kaza yana faruwa ne zai hana abu kaza ya faru duk za ka koma duk kere-kere da aka yi na jirgin sama na menene za ka cewa waɗanda suka yi tunanin abin sun kalli wani abu ne da yake faruwa su suka ce a to tun da kaza zai ba mu kaza me ya hana ba za mu gwada yin kaza ba ai sai mu samu kaza kaga za ka gane kwaikwayo ya yi na wani abu ba wai haka kawai abin ya zo masa ba tare da abin nan ba in tashi sama ne a jirgi ya ga tsuntsu saboda kai ga tsuntsu yana tashi me yake tayar da shi yana yawo cikin iska waye to shi ma bare ya gwada wannan sannan kuma ya ga shi yana ninkaya a ciki ya ga kifi yana ninkaya a cikin ruwa ya me yake ba shi dama yana keta cikin ruwa yana tafiya duk ya ga waɗannan abubuwa ya kwaikwayi jirgi ya kera shi bisa sifa bisa tsari irin na tsuntsu da kuma kifi saboda ya dace da bukatar da yake da ita saboda ka duk wani wanda za ka yi kera wani abu sai kaga cewa akwai wani abin da shi ya ja hankalinsa ya gani sannan ya yi wannan kira sabanin ubangiji subhanahu wataala babu wanda ya riga shi halittar sama ko ƙasa ko ɗan adam ko bishiyoyi ko tsuntsaye ko wace halitta da za ka gani babu wani wanda ya fara yin ta sannan Allah ya gani ya kwaikwaya ko kuma ya ga ya ce to ai in dai har kaza ya faru kaza to me zai hana kaza ya faru bara ya fitar ya kwaikwaya shi yasa ake cewa Allah fatirus samawati shi ne mahaliccin samai da ƙasa ba tare da ya kwaikwaya a gurin wani ba wanda wannan shi ne yake nuna kamalar kudura ya yi abin da ba gurin wani ya kwaikwaya ba ya nuna cewa kudurarsa ta cika duk wanda zai yi abu koya abin nan ya baka mamaki in dai har ya kasance a gurin wani ya kwaikwaya ko ya ɗauko wasu abubuwa na wani ya harhaɗa sannan shi ya tashi nashi ya nuna ikon nasa bai cika ba kudurarsa ba ta cika ba tana da tawaya tunda shi ma ya ɗan rabu da wani kwarewar wani da gogewar wani sannan shi ma ya tashi gogewar ko da zai baka sha'awa zai birge ka ba ma dai in ka kula cewa ya kula da aikin wani to ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne cikin waɗanda suke kirkirar abu wanda in yayi abinsa to babu wanda yake zai ce shi ya kwaikwaya Allah ya kwaikwaye shi ne yayi ce wajhtu wajhi lillazi fatara as-samawat galibi as-samawat za mu ga ko alqur'ani babu samawat ta kan zo da sigar jam'i al-ard kuma ta kan zo da siga ta sigar ifrat za ka ga an ce samai da ƙasa wace samai da ƙasai ba za ka ga al-aradin ba inda abinda zai nuna maka cewa ƙasa din ba ɗaya ba ce ta ce abin nan ayat da suke cikin ƙarshen suratul talaq wa min al-ardi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna ya halicci samai bakwai sannan kuma ya halicci ƙasa kwatankwacinsu to wannan mithlahunna shi yake nuna cewa ƙasa bakwai ce akwai hadisai da suka zo da al-aradina saba za ka ga sun faɗi ƙasa bakwai to amma al-qur'ani babu wannan wasu suka ce saboda ɗan adam da ƙasar da muke tafiya a kanta kawai yake amfana baya amfana da wata ƙasar da ba wannan ba sabanin sammai ɗan adam ya amfana da su kuma ke wahayi daga ce ke fitowa ya zo masa daga nan aka yi isra'i da mi'raji aka tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo wani abin da ake kaddarawa daga sama ake kaddara shi duk abin nan abubuwan da Allah yake kaddara duk daga sama yake kaddara shi sannan kuma ita ce jihatu uluwillahi subhanahu wataala amintum man fis samai saboda ka ubangiji subhanahu wataala yana ambatan sammai da jam'i saboda dan adam ya fuskanci cewa yana amfana da sama amma ƙasa sai a faɗe ta da sigar ifradi suka ce saboda ɗan adam bai mori wata ƙasa ba in ba wannan da yake kanta ba saboda haka ita bai zo da sigar jami'i ba sannan wasu suka ce har ila yau ita sammai sammai ayi sammai har guda bakwai wani abu ne da hankalin dan adam zai iya fahimta amma ai ƙasa 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 kowace irin wannan har guda bakwai a ƙasa cikin dan adam hankalin dan adam ba zai iya idrakin sa da wuri ba to bari a takaita abinda dan adam zai iya idraki da wuri a bar abinda dan adam ba zai iya riskarsa da wuri ba an rawaito daga Abdullahi dan Abbas bi sanadin jayyid maganar cewa ƙasai su ma guda bakwai ne kuma kowace ƙasa duk abin da yake wannan ƙasar su ma can suna da shi suna da Muhammad ga Muhammad kuma Musa ga Musa kuma Isa ga Isa komai nasu komai kaga za a samu annabi Isa bakwai annabi Muhammad bakwai amma wannan maganar ba ta da duk da cewa ta inganta zuwa Ibn Abbas amma la'allahu mimma talaqahu min ahli kitab lannahu lam yarfa'hu ila annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hankali ba zai karɓi ba a ce annabi Muhammad irinsa guda bakwai ne a ce akwai wani duk wata ƙasa komai da ka gani irin wannan to akwai irinsa a can ce wajhatu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ardi hanifan ay mailan ila al-haq ina mai karkata zuwa ga gaskiya karkata zuwa ga gaskiya to zai karkace wa dukkan wata barna ya koma ya nufi gaskiya suna cewa hanifan kamar al-azhari ya fassara hanifan cewa ana nufin al-mustaqim wanda yake miƙe tsodar wanda babu karkata a ciki amma dai galibin ahlul lugha suna fassara al-hanif da al-ma'il ila al-haq dan al-hanaf da lugar larabci yana nufin al-mai to al-mai ne nan ila al-haq al-mai an al-batil ila al-haq mutum ya karkace wa ƙarya ya nufi gaskiya to shine ma'anar hanifan hanifan alhal ne na damirin wajjahtu alhala kauni hanifan ina mai karkata zuwa ga gaskiya in bar dukkan wani abu wanda yake barna annabi ibrahim alayhi salam shi aka fara sifanta da wannan da ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun min al-mushrikin qanitan lillahi hanifan ay mailan an al-batil ila al-haq an ibadati ghayr Allah ila ibadati Allah ya karkace wa bautar duk wani abu ba Allah ba zuwa ga bautar Allah subhanahu wataala shi kadai shi yasa ake ce masa imamul hanifiyya shi addinin musulunci da yake kansa ki kiransa al-hanifiyyatus samha al-hanifiyya shine abinda duk ya karkace wa barna ya tsaya tutar akan gaskiya shine musulunci musulunci babu wani abin da yake na shirka ga Allah babu wani abu da yake na barna duk abin da yake cikin musulunci daidai ne shi yasa ake kiransa al-hanifiyya akwai bambanci tsakanin al-hanafi da al-hanifi al-hanifi shine wanda yake kan addinin musulunci al-hanafi kuma nisba ce ila abi hanifa nisba ce zuwa ga abu hanifa ce al-hanafi ma'ana wanda yake bin mazhabar abu hanifa wannan kuma al-hanifi da ya bambancin su ita ce wannan ya din to ma za ka ji wasu suna cewa al-hanafiyyatu samha kuskure ne ce al-hanafiyya ta kowa mazhaba kenan mazhabar abu hanifa wasu ko rashin tsayawa su kula da yadda aka rubuta abin shi ne ce al-hanafiyyatu samha al-hanifiyyatu samha wa ma ana min al-mushrikin kuma bana daga cikin masu shirka tunda yace wajhatu wajhi lilladhi fatara as-samawati wana akwai isbatu tauhid lillahi subhanahu wa ta'ala tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala kadai yake bautawa bai dai bauta ma wani ba Allah ba sannan sai sake cewa wa ma ana min al-mushrikin ko bana cikin masu shirka dan ya karin tabbatar maka da cewa fa shi Allah kadai yake bautawa wato ya tsame kansa daga cikin waɗanda suke hada Allah da wani al-mushrik ya kunshi dukkan wani wanda yake bautar wani Allah sawa'un kana wasaniyan أو مجوسيا أو يهوديا أو نصرانيا هو لإرد الدين يبي وان دي كاركة شو مسلين شي هو ما بزن شي يبي هو ببجوسي ني هو قما كايكي بوتا هو وتايكي بوتا هو بيهودي ني هو بنصاري ني كي حتى المرتد الزنديق دو ياشق تكين وما أنا ياشق تكين المشركين ياشق تكين المشركين فراك أنان mutane daga dukkan wani wanda zai riki wani abu ba Allah ba yana bauta masa ko yana fifita shi akan Allah subhanahu wa ta'ala sannan yace inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati lalle sallata wanda yace mawdu'in wannan addu'a sallar da nake yi wa nusuki annusuk yana zuwa bi ma'anar ibada al'ibada bautawa Allah subhanahu wata'ala hakira shi annusuk wa likulli ummatin ja'alna man sakanhum nasiku kowace al'umma mun sa mata bautar da take bautar Allah da ita kaga man sakan ay ma yata'abbaduna bihi rabbahum kowace al'umma akwai abin da suke yi na bautar Allah asalin kalmar annusuk an same ta daga annasika annasika kuma ana nufin al-dhahab al-fiddatu al-muzaba al-musaffa atace abin anarka azurfa atace ta tace suke kira annasika to daga ba ake amfani da kalmar ana nufin ibada ana nufin bautar Allah subhanahu wataala yanka shi ma ana kiran shi annasika nusuk ce yanka da mutum zai musamman yanka na layya ko yanka na hadaya shi ma ana shirin shi annasika domin yanka ne da kake yi domin neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda yanka ne na ibada shi yasa wasu suke fassara wa nusuki bi ma'ana wa zabhi da yanka na to yanka wani bangare ne na ibada amma kalmar wa nusuki tana kusar dukkan ibada sai ya zama anan kamar akwai abin nan at-takhsis ba'da at-ta'mim الخاص بعد الخصوص بعد العموم بيان كاتي إن صلاتي العموم بعد الخصوص بيان كاتي إن صلاتي صلى ونبنغل إننا إبادة سيكما كاتي ونسكي لدك إبادة صلى تاسبو لينزو الدعاء دكتي أشكين صلى لكتي شخص سكفارة صلى وما سبو لكسن شيء ورئيت صلى إتشي ما في أوككة ما في جرمة أشرف العبادات babu ibada da take sallah dukkan wata ibada da zaka kusanci Allah da ita to kasa da sallah take bayan sallah take sallah ita ce ululuwa domin daga tauhidi babu abin da yake ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya tsayar da sallah yadda take to zaka samu yana tsayar da sauran abubuwan ibada sa wanda kuma yake tozarta sallah to zaka samu yana tozarta man aqamaha aqama din wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adiya na wuce duk wanda ya tsaye da ita to zai tsaye da addini wanda ka ga bai tsaye da sallah ba to ka binciki sauran abubuwan addinin sa ba za ka samu yana kula da su ba saboda ita ce ummul ba in ta inganta sauran ma za su inganta shi yasa ita ce farkon abin da za a yi ba wa hisabi a kansa ita ce farko cikin hukukun la ci da tauhidi wanda dama shi ba magana ma to ita ce za a fara bincike hukukul ibad abinda za a fara bincike shine addima kashe-kashe a cikin haƙƙin bayi farkon abinda za a fara yin hisabi a kansa shine kashe-kashe zubar da jini da aka yi ba ka shigo kuma haƙƙin Allah farkon abinda za a fara bincike a kansa shine sallah ce to idan ta cika to sauran za a samu bawa ya hai amma in dai ta samu tangarda to zaka samu sauran mana da tsada kuma ka kula a rayuwa duk wanda zaka ga yana kula da sallarsa yana kiyaye sallarsa da lokutan ta da abin nan abinda ya shafi ikhlasi wannan tsakaninsa ne da Allah baka da iko akan sa to zaka samu sauran abubuwa ma zaka ga babu laifi amma idan zaka samu ana ta fama da shi to in yazo yana sallah sai Allah musamman in zai bayyana karatun sallarsa nan sai abin nan kare ba zai ci bare ka tambaye shi sauran abubuwan da sallah take bukata ba zai sani ba shi yasa Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha tana hana munkari ana ga wanda yake tsayar da ita aqimis salata tarafa in nahari wa zulafa min al-layl innal hasanati yudhibna sayiat an ce wani an ce annabi sallallahu alaihi wasallam wada fa yana sata annabi ya ce yana sallah ce ya ce sallah za ta hana shi inda zai rika halartar sallah yana yin ta to za ku ga ya daina za ta yi masa wannan tasirin daga ba ta yi tasirin ba to ka binciki ita kanta sallah tana da matsala ba za ta iya kokawa da zanubansa ba saboda ita kanta ba ta mike ba to shi yasa ake farawa da ita nan ma aka fara da ita inna salati sannan sai aka kawo kuma wa nusuki wanda ya kunshi dukkan wata ibada da bawa zai yi ce wa mahyaya wa mamati da rayuwata da mutuwata rayuwata da mutuwata. Rayuwarsa gaba daya ya dangata ga Allah subhanahu wataala, wannan shi yake nuna maka a musulunci babu wani lokaci da bawa zai ce ba ruwansa da Allah ko ba ruwansa da addinin Allah. Rayuwarsa gaba daya yana yin ta ne ka tukan yadda Allah subhanahu wataala yake, saboda shi musulmi abinda yasa Allah halicce shi dan ya zama mai bautar Allah. Amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wannan ita ce gaya ta ƙarshe. Don haka akwai buƙatar ko menene naka yi ƙoƙari ka sa Allah a ciki, ko da abubuwa ne na mubahat a kasuwancinka, aikinka na gwamnati, siyasarka, ko menene sa Allah a ciki, sai ya zamana wa mahyaya din ta samu. Amma ka ce kai akwai wani abu a rayuwarka da babu Allah a ciki, in an kawo aya ka ce ka ga ba wannan muke ba, in an kawo hadisi ka ce ka ga ka daina ja mana ka tafi masallaci, mu yanzu maganar kaza muke, a aje addini gefe, a aje kaza gefe, ga haka suke cewa ka bar addini gefe, wannan maganar ba ta addini bace. To wannan ya za a yi ka ce ya tabbatar da wa mahyaya, yanzu wanda zai rika faɗar haka kaga akwai rashin kunya ya ce wa Allah inna salati wa nusuki wa mahyaya, yanzu zai ce wa mahyaya gashi abubuwa a da yau a rayuwarsa yana cewa ba Allah ko ba ruwan Allah, akalla ce ba ruwan Allah a ciki. Shi yasa secular system ba ɗabi'a ce ba tsari ne musulmi ba, tsari ne da aka ɗauko shi na wasu wanda su a can ya dace da su. Turawa da suka yi watsi da addinin su, su daidai suka yi, saboda addinin nasu gurɓatacce ne, ba mai kyau ba ne. Haka ya malaman addinin suna amfani da addinin suna da bebe rayuwar suna zalunta su, sun saki addinin, saboda haka suka yi watsi da addinin. Da haka sun yi watsi ne da wani abu wanda daban ba mai kyau ba ne. Saɓanin kai musulmi addinin ka bai taɓa zama matsala gare ka wajen cigabanka ba. Kusan ma lokacin da musulmi suke rike da addinin a lokacin suka fi zama wani abu a duniya. Ka duba tarihin kafuwar musulunci, za ka ga yaushe lokacin da musulmi suka zama wani abu a duniya, ana zuwa gurinsu ana kwaikwayon addini, ana kwaikwayon rayuwa, ana koyon abubuwa na ci gaba. A lokacin rike suke da addinin, ko ma dai an samu wani abu na sakaci a wasu ɓangarori, suna tutiya da addini, ba su sake shi ba. Suna sakin addinin shi ke da Allah ya watsi da su, kamar yadda sayyidina Umar ya sha faɗa, ke gaya wa sahabbai in an je yaƙi an da ya ce to kun ga da wannan addinin Allah ya ɗaukaka mu, in muka nemi ɗaukaka a wani abu ba wannan addinin ba Allah zai ƙaskanta mu. To gashi abinda sayyidina Umar yake faɗa ɗin nan yake gargaɗi a kansa ya faru. To ba kuma san da za a sake samu ɗaukakar sai an kuma koma an ƙanƙame shi. Shi yasa su waɗanda ba sa son musulmi su ɗaukaka suke ƙoƙarin kullum su raba su da musulunci, saboda sun tabbata cewa in za su dace rungu musulunci yadda yake, to fa za su samu ɗaukakar da za su rasa. To amma kuma tunda ba a san su da wannan ɗaukakar, bari a ci gaba da gurɓata musu addinin, ana ta ƙoƙarin kawar da su daga kan addini. Saboda haka rayuwar musulmi gaba ɗaya ana buƙatar ta kasance bisa tsari na musulunci. Shi yasa za ka ga abubuwan da muke karantawa, za ka ga tun daga kwanciya bacci, tashi daga bacci, sa kaya, fita wayewa, komai zai ka gaya ma wani addini ne yake da wannan? Babu shi. Saboda haka shi addinin musulunci komai ya haɗa ka da Ubangiji subhanahu wataala. Komai za ka yi ka kira Allah subhanahu wataala, ka sa Allah subhanahu wataala a ciki. Wa mamati da mutuwata, wato ina fatan ya zamana har zuwa mutuwata ina kan wannan addini, ban kauce masa ba. Kamar yadda Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun, kada ku kuskura ku mutu sai kuna musulmi. Mutum ba a hannunsa mutuwa take ba, amma a nan ana nufin sabati, ana nufin ka tabbata, ka kafe, ka jajirce, ka jure, ka yi haƙuri har ka ga ka sadu da Ubangiji subhanahu wataala kana musulmi. In ka haɗu da Allah subhanahu wataala kana musulmi, to ba kai asarar komai ba. Amma in ka sadu da Ubangiji subhanahu wataala kana wanin haka, to duk asara ta tabbata gare ka. Saboda ka shi'uwa ba mati, anan ana nufin mutuwata, ana nufin gayar mutuwata, abinda zan yi har in mutu shine musulunci. Ce lillahi rabbil alamina, ga na Allah ne Ubangijin halittu, al'alam shine kullu ma siwa Allah, duk wani abu da ba Allah ba al'alam ne akwai maganganu daban-daban wajen fassara al'alam amma dai wannan shine tafi gamewa na rufin dukkan makhluqat kullul makhluqat duk wasu halittu ana suna shiga karkashin al'alam la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu wannan ta'kid ne tunda wajjahtu wajhi yana nufin ikhlasi ga ubangiji subhanahu wataala to la sharika lahu can ha wa ma ana min al mushrikin shi ba yana nuna kore shirka to ka la sharika lahu nan kara karfafa magana ne ya nuna maka cewa a tauhidi ba zai yiwu ba sai an bar shirka ko ya take duk wani abu zai shigo cikin aikin mutum na shirka sawa'un shirka babba ko shirka karama to yana samar da tangarda a cikin tauhidi ana buƙatar ya kasance mutum ya kauce wa dukkan abin da za a kira shi shirka ne duk abin da za a kira shi shirka sawa'un kaji an ce masa karama ko babba duk aka ce karama ana nufin ba za ta fitar da kai daga musulunci ba shine ma'anar kankantar amma ba ana nufin karamin laifi ba ne shirka kabira ce min akbar al-kaba'ir ce manya-manyan laifuffuka to amma saboda ba za ta kai ka ga fita daga musulunci ba ake kiranta ashirkul asghar amma ba wani nufin kankanta na cewa dan azabar da za'a yi mutum yar karama mace kuma azabar Allah babu karama wa bidhalika umirtu wa ana min almuslimina a wasu ruwayoyin ya zo a cikin musnad imam ahmad a cikin sunan jami'u tirmidhi da sauran wasu wa ana awwalul muslimina kamar yadda yake cikin ayar wa ana awwalul muslimina ina daga ni ne na farkon musulmi akwai kuma wasu ruwaya kamar cikin sayyid muslim wa ana minal muslimin cikin musnad imam ahmad wani gurin ya zo wa ana awwalul muslimin ya zo ana minal muslimin amma الإمام النووي نتوى أكثر ما في يا يوجو من سكا رويتو حديث دقا عبيد الله بن أبي رافع سر رويتو شني دو أنا أول المسلمين بأمين المسلمين أتشي كن سنن أبي داود كن سنن أبي داود يكاو دقا يكاو دقا أبو سلمة أبو سلمة يكي تيوى wasu daga cikin malaman Madina ba Abu Salama da namun tabi'in cewa wasu daga cikin malaman Madina ya faɗi Ibn al-Munkadir da Ibn Abi Farwa Ishaq Ibn Abi Farwa yake cewa yana ce masa in ya zo daidai gurin wannan ya ce wa ana minal muslimina maimakon ya ce wa ana awwalul muslimin ya ce wa ana minal muslimin da ta sa wasu daga cikin malamai suke ganin kamar canza shi daga wa ana awwalul muslimina ya koma minal muslimina daga wasu daga cikin masu ruwaya ne ba daga asalin ruwaya kace ba daga asalin hadisin ba ne suna ga asalin hadisin wa ana awwalul muslimin ba amma wasu da suke ganin kamar aka ce ana awwalul muslimina kamar kai yanzu da miliyoyin musulmi sun riga ka zo ka ce wa Allah kai ne farko kasa kamar ba gaskiya kake faɗa ba kuma kai ma ka sani to shi yasa sai suke ga to maimakon haka a ce wa ana minal muslimina ina cikin musulmi maimakon ya ce wa ana awwalul muslimina to amma wannan ba awwaliya anan ana nufin mubadara al musara'a ina daga cikin masu gaggawa su zama musulmi to in kul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin kace in har Allah mai rahama yana da da to ni ne farkon masu bautarsa wato kace in har ni ma yana da da to ni cikin bayin ni ne na farko wato ana nufin ni ba zai taɓa yiwa in zama da ba zai dai in zama bawa ni a bayin ma ni ne na farkon su ba yana nufin cewa babu wani bawa da aka taɓa yi ba sai shi to shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana awwalul muslimin ba yana nufin shi ne farkon musulmi ba gabaninsa annabawa da suka gabata duk musulmi ne mabiyansu duk musulmi ne bala ta mutunna illa wa antum muslimin annabi ibrahim huwa sammakum muslimina saboda haka kalmar musulmi tana nufin duk wani wanda ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala ya yarda zai bi umarninsa shine musulmi da haka duk annabawa akan musulunci suka rayu da su da mabiyansu da haka ko shi ya ce wa ana awwalul muslimin ba yana nufin shine na farko ba kamar fadar annabi Musa ne alaihi salam inda safa yake cewa فلما تجلى للجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيخا قال فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين kaga annab annabi Musa ba yana nufin shine farkon mu'minai ba gabanin sa ba akwai annabawa da suka wuce ba annabawa suka wuce gabanin sa da yawa ba magashi yace ana awwalul mu'mini nine farkon mu'minai yana nufin nine farko da zai gaggawa yana nufin gaggawa zuwa ga yin imani ga Allah subhanahu wataala saboda haka koda mutum zai fada awwalu anan ba yana nufin shine farko ba وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت يا الله كيني سركن دباب أبو بوتا دسكيا سيك الملك شيني بيتككي سروتا ومن شيني من هلتا وكما شيني من فلان رد هلتا سا ملك إنسا تككيني باب وتتوايا أتكي ملك إنسا تقوى نهالي دو ملك دباب ملك الله با فأقوي توايا أتكي إنسا ملك الله كتأي شيني إكي باب توايا أتكي إنسا لا إله إلا أنت باب أبو بوتا وادك إسكيا سيكي زامك تندق فرقوك الدعاء حزوانا تبتد توهيدي نيقى الله سبحانه وتعالى لذلنا مكة شيوا توهيد النبا شيني جاغورا قومي قومي يكي سوء دونيا إذن دي باب سنس أنت بوتركة الله سبحانه وتعالى كان أنا مسألة بما دوان أبدا ذاك قسن شألا دشيتو باين توهيدي sannan in ka samu tauhidi to ka samu babban abin da zaka yi tsani da shi zuwa ga Allah shi yasa anan bawa yayin da ya tsaya gaba ga Allah subhanahu wataala yake bayyana wa Allah yake ƙara jaddadawa yana ƙarfafa batun tauhidinsa yana tabbatarwa da Allah subhanahu wataala fa shi ba yadda da wani abin bauta ba sai Allah ko ba zai bauta wa kowa ba sai Allah kuma Allah shi kadai ne abin bauta babu wani abin bauta tare da shi ba ya da abokin tarayya wannan yana nuna maka girman sha'anin tauhidi shi yasa zaka komai na ibada tauhidin ne shi ake ta ƙara jaddadawa sama da komai to kaga anan dukkanin bayanin halin da bawaye nashi na kansa ya faɗi halin da yake ciki da matsayinsa sannan kuma da matsayi da kirari da yawa Allah dukkanin wannan suna da alaƙa da tauhidi da kadaita Allah subhanahu wataala sannan ya ce anta rabbi kai ne ubangiji bayan ya tabbatar da uluhiyya sai kuma ya tabbatar da rububiyyar ubangiji subhanahu wataala rububiyya tana nufin ubangiji subhanahu wataala shine ya halicce shi ba wani ba shine yake ni'imta shi da dangogin ni'ima ya bashi rayuwa ya bashi abin da zai ci ya sha da bukatunsa na rayuwarsa duka Allah ne yake bashi wannan ita ce ma'anar rububiyya duk wani aiki da yake gani a ran duniya aikin Allah shine yake bayarwa shine yake hana shi yake dagawa shi yake saukewa shi yake bada arziki shi yake kawo talauci shi yake bada zaman lafiya shi yake kawo ko menene da zaka gani a rayuwa saboda haka wannan ita ce shine muqtadar rububiyya tauhidullahi bi af'alihi ka kadaita Allah da ayyukansa saboda baka jingira wani aiki ga Allah subhanahu wataala ba kuma tabbatar da rububiyyar nan shi yasa ka ji cewa to in haka ne babu wanda zaka bauta wa shi zalikum Allahu rabbukum khaliqu kulli shay'in fa'budu ce wannan shine ubangijinku rabbunku shine ya halicce ku shi yayi ku shi ya ba ku duk abin da kuke kawo da shi shi ya halicci komai don haka ku bauta masa haka rububiyya ga duk wanda ya fahimce ta to ba zai bauta ma mu kuma ba Allah ba wanda kaga yana bautar wani ba Allah ba to ya samu tangarda wajen fahimtar rububiyyar sa ko kuma bai yi aiki da abin da ya fahimta na rububiyyar Allah ba in ya fahimci cewa Allah shi kadai ne ubangiji shine ya isa kowa karkashin mulkin sa yake to fa ba zai yadda ya sallama mu wani aikin ubangiji ko ya sallama mu wani haƙƙin ubangiji ba shi yasa anan ya ƙara kawo rububiyya sai da cewa ana abduka ni bawanka ne da shine tazallul wa tadarru ila Allah subhanahu wataala da ana buƙatar bawa kullun ya rika cin wannan tare da shi ya rika jin shi mai buƙatuwa ne zuwa ga ubangiji shi ƙasa yake da shi bawan sa ne shi wanda shine mafi girman matsayi da bawa zai taka ya rika jin shi bawan Allah ne sa koyaushe muke jaddadawa cewa mafi girman matsayi da zaka bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kace Abdullah wa rasuluhu so ka kai shi wani matsayi da ba kowa ne yake matsayi wannan matsayi na ubudi al-abdu bima anal abid walaysa bima anal mu'abbad kowa da ka gani bawan Allah ne amma ba lalle ya zama da ma'anar abidul lillahi ba ba lalle ya zama da ma'anar mai mika wuya ga bautawa Allah da san sa da yadda sa ba sai dai watakila kasancewarsa mutum dole ne ya bi dokokin Ubangiji da ya sa masa na halitta Ubangiji ya sa maka dokoki wanda akan su zai ka za ka rayu baka isa ka rayu ba sai da su ka shaki iska ka yi tafiya a doron ƙasa ka ci abinci ka yi bacci ka ji fitsari ka je ka yi ba haya ka je ka yi wannan duk dokoki ne Ubangiji ya kafa maka na ka rayu wannan ka yadda ka ki ka so dole ka bi shi babu wanda ya isa ya ce shi waɗannan dokoki tunda ya kula ana cewa Allah ne ya yi mutum haka shi zai je duk a toshe masa su ya je a toshe masa ba saboda ka waɗannan sunan ne na Ubangiji waɗanda suke nuna cewa bawa bawa ne to wannan ba shine samun matsayi a gurin Allah samun matsayi a gurin Allah ka zama mai biyuwa Allah bauta da sa'in kanka to shine ba alar abdu da ake magana anan ba abdu bi ma'anahu al'am ba daga mammiyar ma'anarsa da take nuna kowa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda ba wannan ake nufi ba wannan kowa da kowa ya tarayya anan har iblis yana cikin wannan abdan din to wannan dan ka samu wannan ba shine kai abin birga ba daman haka kake ka zama abdullah bi ma'ana mai bautar Allah da zaɓin kanka da raɗin kanka to shine anan mai sallah ya ce wa ana abduka ni bawanka ne gari na miƙa wuya gare ka na ƙasƙantar da kaina gare ka zalamtu nafsi na zalunci kaina na cuci kaina na zalunci kaina wannan kamar yadda muka yi a baya yana daga cikin asbab na Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi addu'ar bawa bawa ya itirafi gaban Ubangijinsa cewa ya zalunci kansa ga sai da ya kawo itirafi na zaluncin kansa wa ataraftu bi dhanbi na yadda da laifina na yadda mi da laifi ne sannan ya nemi gafara da dabi ne gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ka zo kana neman ya gafarta maka ba amma baka yadda kai laifin ba to me kake so ya yafe maka zaka ga irin wannan mace ce da mijinta ayi gumurzu ta yi masa laifi amma ta ki yadda sai kuma daga baya ta ce ka yafe mu ki yadda da laifin ki tukuna sai mu magana yafewa ba ka ce ka yafe mun wato tunda dai ka ce nayi laifi to shikenan yafe amma ni fa ban yi ba farko al-i'tirafu bil-dhanb gaskiya abin da dai ba daidai bane na yadda nayi laifi sannan sai magana ka yafe wannan shi zai nuna nan gaba ba za ta irin sa ba amma an ba ta yadda laifi bane to magana ma'ana za ta kuma yi tunda ba laifi bane me zai hana ta kuma yi ta shi dan ba laifi ta yi sai maka ba to shi yasa zamu ga annabi Adam da Hawwa lokacin da suka ci abin da Allah ya hana su ci sai da suka fara gabatar da qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin sai da suka fara rabbana zalamna anfusana ya Allah mun zalunci kanmu sai suka ci in baka gafarta mana ba suka nemi gafara annabi Musa ce rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfar li fara gabatar da ya zalunci kansa sannan kuma ma'ana ya yarda abin da yayi ba daidai bane kuma zulmun nafs wani abu ne da dukkan mu muna cikin sa ba wani bawa da baya zaluntar kansa ba wani bawa da baya zaluntar kansa ka ji cewa ma ga wani abu da zaka yi ka samu lada ka ki ka cuci kanka ko da abun ba wajibi bane ce abu ne mustahabbi in ka yi shi zaka ƙara ɗaukaka matsayinka a gurin Allah amma kuma sai ka ki anan ka zalunci kanka zaka in aka ce zulmun nafs ba lalle yana nufin cewa ka sabawa Allah wanda wani aikin kabira ba ko da barin mustahabbat shi ma yana cikin zulmun nafs shi yasa lokacin da sayyidina Abubakar ya nemi annabi ya koya masa sallar da addu'a da zai rika yi a sallarsa ai kaga abin da ya koya masa yace qul rabbi inni zalamtu nafsi allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran hatta zulman kaseeran kuma haka ne zulman kaseeran saboda ka dan adam baya rabuwa da zaluntar kansa ko dai ta hanyar aikata laifuka manya ko ta hanyar barin abin da Allah ya wajabta masa ko ta hanyar barin ma mustahabbi da aka ce yayi wanda da yayi da ya ɗaukaka matsayinsa amma sai ya ki sai ya zalunci kansa ya kake ci musamman lokaci ya ilahi to ni da na so mu kare duka babin ai tunda aka ce baka lokaci yayi to ai yayi din banza ta zai kare da wurwa amma ya tambace ni kuma kun duba su ce ya ilahi to shikenan mu tsaya anan insha Allah karatu na gaba sai mu ci gaba abinda muka faɗa na dai Allah ya ba mu lada abinda muka yafe abinda muka kuskure Allah ya yafe mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.